They are jobless. Peace, Africa.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan kuna lafiya. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Litinin 15 ga watan Afrilu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger sun soma jan hankalin al'ummar yankin iyakar Niger da Najeriya. Bayan samun ballan labarin masassaran lasa a wasu yankunan jihar Sokoto.
Musan cewa da cuta ce tana iya kashewa kuma da gaugawa kenan sai a yi hatara. Cuta ce da ke yaduwa na harko dai shi dai kusan nan suke kawo ta. To sannan kuma shi wanda ya kamu kinnan shi ma yana iya ya dafa ma ko kuma ya sama wanda adda lahiya ita.
Jami'an sadarwa a asibitin birnin Kwanne Usman Abdulmumin kenan za ku ji karin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda ya tattauna akan batun babbar kasuwar Jos a jihar Filato shekaru 20 bayan konewar kasuwar. Sannan muna nan tafa da labaran wasanni daga nan birnin Washington, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin, Amurka ta buƙaci Isra'ila da ta mai da wukarta a Kobe domin kaucewa yaduwar rikici a yankin gabas ta tsakiya a daidai lokacin da gwamnatin Isra'ila ke tunanin yadda za ta mayar da martani kan harin da Iran ta kai a ƙarshen mako da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa. Ba za mu nemi tashin hankali ba, amma za mu ci gaba da goyon bayan tsaron Isra'ila da kare muradun mu a yankin, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a farkon wata ganawa da mataimakin Firaministan Iraki Muhammad Ali Tamim. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kira majalisar ministocin yakinsa a yau Litinin a karo na biyu cikin ƙasa da sa'o'i 24, kamar yadda wata majiyar gwamnati ta bayyana. Ana fargabar cewa harin na Iran na iya haifar da yaki tsakanin Isra'ila da Iran da kuma yaduwa sosai zuwa yankin gabas ta tsakiya. Shugaba Joe Biden ya shaida wa Netanyahu cewa Amurka ba za ta shiga duk wani hari da Isra'ila za ta kai wa Iran ba. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci duniya a yau Litinin da kada ta manta da al'ummar Sudan, yayin da ya yi kira da a kawo ƙarshen yakin da ake yi da ya cika shekara guda na yakin basasa a ƙasar ta Afirka. Yaki ne akan dubban fararen hula da aka kashe, kuma dubin duba ta sun raunata har tsawon rayuwarsu, kamar yadda ya shaida wa manema labarai a Majalisar Ɗinkin Duniya. Yaƙi ne akan mutane miliyan 18 da ke fuskantar matsananciyar yunwa, kuma al'ummomin yanzu suna fuskantar mummunar barazanar yunwa a watanni masu zuwa. Faɗan da ya ɓarke ne a babban birnin ƙasar Khartoum shekara guda da ta wuce tsakanin babban hafsoshin sojan ƙasar Sudan da ke jagorantar rundunar sojan Sudan SAF da kuma dakarun 'yan sa kai na RSF. Nan da nan faɗan ya bazu a faɗin ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane miliyan 8 ne suka tsere daga gidajensu domin neman tsira, yayin da mutane miliyan 1.8 daga cikinsu zuwa ƙasashe makwabta. A yau Litinin aka fara zaɓar masu taimakawa alƙali yanke hukunci a shari'ar da ake wa tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump a New York, wanda ake zargi da ɓoye biyan kuɗin toshiyar baki da rufe mu'amalar da ya yi da wata gabanin yakin neman zaɓensa da ya yi cikin nasara na neman fadar White House. Trump shi ne tsohon shugaban Amurka na farko da ya taɓa fuskantar tuhume-tuhume da kuma barazanar ɗauri idan aka same shi da laifi. Yayin da ya isa kotun, Trump ya shaida wa manema labarai cewa wannan zalunci ne da ba a taɓa yin irinsa ba, wani hari ne ga Amurka, kuma shi yasa nake alfahari da kasancewa a nan. Bayan ɗan lokaci kaɗan, kwamitin yakin neman zaɓensa na shugaban ƙasa na 2024 ya aika da roƙon neman tara kuɗi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun bayar da rahoton kazamin harin da Rasha ta kai a yankin Donetsk da ke gabashin kasar, yayin da Rasha ta ce ta dakile wani harin jirgi mara matuƙa na Ukraine da ya kai a wani yanki da ke kusa da tekun Bahar al-Aswad. Vadim Plishkin, gwamnan yankin Donetsk, ya faɗa a shafin Telegram cewa harin Rasha ya kashe mutane huɗu a garin Sabaska. Rasha ta yi ta kai hari a yankin tun bayan da ta mamaye Ukraine a farkon shekarar 2022. Ma'aikatar tsaron Rasha ta bayyana cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuƙa a yankin Krasnodar, wanda ke kusa da yankin Crimea. Daga ƙarshe, ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka taru a wajen Majalisar Dokokin Georgia a yau Litinin, yayin da 'yan Majalisar Dokokin jam'iyya mai mulki a kwamitin shari'a ke neman gabatar da wani kuduri mai cike da cece-kuce kan wakilan ƙasashen waje da ƙasashen yammacin duniya ke suka. Jam'iyya mai mulki ta Georgian Dream ta ce a farkon wannan watan za ta sake bullo da dokar da ta buƙaci ƙungiyoyin da ke karɓar kuɗaɗe daga ƙetare su yi rajista a matsayin wakilan ƙasashen waje ko kuma su fuskanci tara, watanni 13 bayan zanga-zanga da ta tilasta mata yin watsi da shirin. Kudirin da ya sha suka daga ƙasashen Turai da kuma Amurka, ƙungiyar tarayyar Turai wacce ta baiwa Georgia matsayin 'yar takara a watan Disambar bara, ta ce matakin bai dace da kimar ƙasashen ƙungiyar ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun soma faɗakar da mazauna yankin iyakar Nijar da Najeriya game da ɓullar masassaran lasa a wasu yankunan jihar Sokoto. Jami'ai a fannin lafiya sun ƙara jaddada mahimmancin kiyaye kamuwa da cutar, wacce asali bil'adama ke ɗauka daga ɓerayen da ke ɗauke da ƙwayar cutar. Tuni dai 'yan Najeriya da 'yan Nijar da ke wannan yankin suka fara maida martani a kan wannan gargaɗi. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Baƙo ya aiko mana da wannan rahoton.
Ta la'akari da ɓullar cutar masassaran lasa a waɗansu yankunan jihar Sokoto da ke arewacin tarayyar Najeriya da ma ke raba iyaka da ƙasar jamhuriyar Nijar, shi na sa hukumomin kiwon lafiya na wannan iyakar ɗaukar matakan soma faɗakar da al'umma da ke kai komo tsakanin birnin Kwanni da jihar ta Sokoto don kar matafiya su kutso da wannan cutar a cikin wannan ƙasar, kamar yadda mai kula da sadarwa a babbar asibitin birnin Kwanni Asuman Abdulmumin ya yi wa manema labarai. Bare ƙarin bayani.
Musan cewa da cuta ce tana iya kashewa kuma da gaugawa, kenan sai a yi hatara. Cuta ce da ke yaduwa don kamar irin da na harko da shi dai kusan nan suke kawo ta. To sannan kuma shi wanda ya kamu kinnan shi ma yana iya ya dafa ma ko kuma ya sama wanda adda lahiya ita. Kaga kenan ana ɗaukar ta ga kusa kuma ana ɗaukar ta mu ga mutane. Su dai cururruka ba a rabuwa da su. To da an ji babu daɗi ga jiki son muke a gaggauta a zo gidan likita mafi kusa. Sannan wagga cuta kamar tunda mun san iri da take horowa miki haddasa ta yau kaga na yi batun kusa, to mu yi kokowa mu yi yadda za mu kiyaye da kusa suna shiga cikin kayanmu irin wanda muke umarni da su yau da kullum, musamman ma kwanonin mu ko tukanin mu ko kuma in haka nan ma ba za a iya kiyaye, to mu tabbatar da tsaftar nan ta wa'inga abubuwa sun tabbata, don dole ne sai mun yi umarni da kwanoni, dole ne sai mun yi umarni tukane. To idan har muna umarni da su ba tare da tsaftar su ta tabbata ba, to babu mamaki mu kamu da cururuta da dama, ba ma irin waga kadai ba, da dama muna iya mu
waɗansu 'yan Najeriya na gare Lela local government ta jihar Sokoto sun ce za su bi umarnin ma'aikatan kiwon lafiyar domin kiyaye kamuwa da wannan cutar ta ɓulla a jihar ta Sokoto.
Sunana Muhammadu Bello Tela, Lela local government. To mu mutanen Lela dole na mu kiyaye abincinmu, kowane hatta da ruwan sha ka kiyaye abincinka, masu shan hura su kiyaye bangaren hurarsu, masu cin tuwo su kiyaye bangaren cin abincinsu na dare zuwa dan inda matsalar take da daddare na hazo sahi
a shirye muke nan mu koda mu wannan kira bisa gari kuma kotumta mu mutane ga abin da ake ciki
su ma ɗan Niger dake zamne a wannan iyaka da tarayyar Najeriya cewa suka yi dole ne su kiyaye matakan tsafta da ma fadakar da sauran jama'a game da wannan cutar da ta bulla a makwabtan su na jihar Sokoto tarayyar Najeriya
sunana Abu Sufyan to gaskiya wannan kira da suka yi yana da kyau saboda ya kamata ce mun tsaftace jikinmu mun tsaftace mahallinmu kenan mu gyara kaman a ce cutar ta kawo nan har ta kai wani mataki rigakafi ya yi magani ake cewa
sunana Abdulrazak Hamidu Bawa dalibi ne a jami'ar Tawa sinubuni dekwa da wanga likitoci sun kaba da
shin ko an samu waɗanda suka kamu da wannan cutar a bangaren ɗan Niger ita ce tambayar da na yi wa mai magana da yawun babbar asibitin birnin Kwanni Asuman na Abdulmundi
ga halin yanzu nan ga dai gare mu Kwanni ba a samu wanda ya kamu da wannan cutar ba za mu yi ta alhamdulillah amma sai dai a yi hatara irin alamomi kamar da yadda ni ga Yesu to da an ji a gaggauta shi zai iya sa mu san idan ta shigo gare mu kuma dauki wa'ansu matakai ne tsaura saboda mu kare al'umma dangance da kamuwa da wannan cutar
hukumomin jamhuriyar Niger sun karfafa matakan bincike akan iyakar kasashen guda biyu domin toshe dukkan wata kafa ta yuyuwar kutsowar wannan cutar ta masassarar lasa da ta bulla a waɗansu yankunan jihar Sokoto tarayyar Najeriya Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
A gaida Haruna Mamman Bako shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kafin mu je ga shirin mu na gaba ku shakata da wannan wakar Yamma dalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci. Mai wannan hali yaushi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne, mai yin wannan la'ananne ne.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Gwamna yana da ikon ya gina kasuwa a jiharsa, doka ta ba shi dama, sai kuma aka yaudare mu aka ce wani dan majalisa ya kai ƙara, wannan ma ba a local government din yake ba. Muka rungumi kaddara a wannan abun.
Yanzu nan da can gina kasuwar nan gaskiya ba masala, don kasuwar nan ba a gina ba, banda za mu shiga kasuwar nan.
Yau shirin na jihar Plateau ne a tsakiyar Najeriya, kan walagegin da 'yan kasuwar Jos Men Market suka ce gwamnatin jihar na yi musu tun bayan da aka kona kasuwar fiye da shekaru 20 da suka gabata. A dakace mu.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, yayaya ko neman magana sai an so yuna an daina.
Madalla. Masaure, a watan da ya gabata ne gwamnatin jihar Plateau da ke tsakiyar Najeriya ta sayo wasu sabbin motocin safa-safa domin sauƙaƙa zirga-zirga ga mazauna birnin Jos da kewaye. Sai dai a cewar gwamnatin, gabanin waɗannan motoci su fara aiki gadan-gadan, sai ta ɗauki wasu matakai na kawar da masu hada-hada a kan titina ko gefensu, musamman 'yan kasuwa da ke tallata hajojinsu a gefen manyan titunan birnin na Jos. 'Yan kasuwar da ke gudanar da harkokinsu a bakin kasuwar Jos Men Market, wadda wasu ɓata gari suka ƙona ta Urmus a shekara ta 2001, yau shekaru 23 kenan da suka shuɗe, na cikin rukunin 'yan kasuwar ko waɗanda gwamnatin ke cewa su kauce domin baiwa waɗannan motoci gurin zirga-zirga. To amma 'yan kasuwar sun koka, suna masu cewa duk da cewa ba sa kyamar tashi daga bakin titi, amma fa akwai abin da suke so gwamnati ta yi la'akari da abin da ya faru a kansu a baya.
Sunana Nasir Yahaya, ina wakiltar ƙananan 'yan kasuwa, musamman masu takalma. Gwamnati ta shigar da mu cikin kasuwar nan shekara 2015, ni ina daga cikin wanda muka jagoranci mutane a kan ba za a tashe mu ba sai an nuna mana inda za mu shiga. Kuma gwamnatin nan ta shigar da mu da izininta da niyyar cewar duk sanda za a gina za mu fito. Aka zo muka jagoranci fitowar nan ba tare da an zagi ko da mutum ɗaya ba, a matsayin gwamnati za ta gina. To kuma gwamnati da ta zo ta huce ta ce ba za ta iya ginawa ba, har ma aka yi wani yaudare mu aka ce an kai kotu, wanda yake idan gwamna yana da ikon ya gina kasuwa a jiharsa, ko da ba ma kasuwa ba ce, wani wuri yake so ya kirkiro daban na ai kasuwa, doka ta ba shi dama. Sai kuma aka yaudare mu aka ce wani dan majalisa ya kai ƙara, wannan ma ba a local government din yake ba. Muka rungumi kaddara a wannan abun. Da muka fito yanzu kuma wannan gwamnatin da muke mata kyakkyawan zato, mun zo mun yi campaign, an zauna da mu cewar ba za a tashe mu ba, a gefe-gefe ake bukata. Kuma muka zo da sakataren gwamnati muka nuna masa gefe-gefe nan da yake bukata. Yanzu kuma daga baya sai muke ji a radio wai za mu kuma koma cikin kasuwa.
Amma ku kun gamsu da zaman da kuke a nan kan titi ne?
Bayan da zamu ce mun gamsu, domin duk wanda yake rayuwa a nan gurin dole ce. Abin da yasa kuma ya zama dole, gwamnatin bata bada wani tallafi na mu shiga cikin kasuwar mu gyara ba. Bata gyara ba. To dole zai zama mana dole mu zauna din ai. Amma idan da wani waje da tattalin zan mana, musamman wannan wurin da yake katafaren wuri da za a sami rabano wadda zai iya biyan local government din nan ma, inda gwamnati ta gyara, me zai sa ni kiso ki ma magana da ni anan a waje? Ai sai dai in ce da ke ina ciki ne ai. Kamar irin ginin nan ta yi mana na kasuwa Abuja Market, ko irin kasuwa da ta yi a Gada Biyu, ƙananan shaguna, dama mu masu ƙaramin ƙarfi ne. Idan aka yi mana wannan ginin, ai ba za ma gwamnati sa wani jami'in tsaro ta ce a shiga ciki ba. Mu ne za mu shiga ciki mu nemo wa mutanenmu ma. To idan aka ce an tagayyara mutanen nan, wani babuce da ma tana nan, shi kawai yana zama a kasuwar dole ne. To saboda haka ku ne masu gaya wa gwamnati gaskiya.
To amma kuma gwamnati na batun cewa za ta tsaftace wannan gari ne, kaga nan shi ne idon Plateau ko kuma jihar Plateau ma gaba ɗaya nan.
Ita tsafta ce, amma wannan ana ciki na ji ana cewa tsaftar buri. Idan babu ɗan kasuwa ƙarami, kuma gwamnati ba ta gyara kasuwa ba, wacce tsafta take nema wa kanta? Ai idan aka tsaftace kasuwa, musamman jihohi ai sun yi gobara, amma an tsaftace su, yanzu waɗanda muke waya da su abokanan mu ƙananan 'yan kasuwa sun riga sun zama diloli a wurin su, ma wani lokacin muke zuwa mana yin sari. Amma mu nan shekara da shekaru sai mun farfado sai a kuma durƙusar da mu. Wannan shiga cikin Allah ya san mutanen da za su tagayyara.
Da yake wannan kasuwa ta kunshi rukunin maza da mata ne ɗan kasuwa. Su ma matan sun bayyana halin da suke ciki da kuma abin da suke bukata daga wurin gwamnati.
Sunana Talatu Pius. Ina sayar da plantain. Muna ji dan ana ce duka gaba daya za a tashe mu. To sai mun ce kamar irin mu kananan kasuwanci nan ba mu da karfin da zamu iya kama shaguna. Shiyasa lokacin da wurin nan duka shara ne muka zo mu yi wahalan wurin nan mun ce to bari mu gyara wurin nan mu yi takashe kuɗi mun gyara wurin nan shiyasa mun fara zauna har mutane sun zo sun cika
ina kuke so ita gwamnati ta kai ku
to shi sai duba wurin da zai bamu wanda zamu zauna ba mu da karfi mu ce mishi a ko kuma eh yanzu nan da ci an gina kasuwar nan gaskiya ba masala don kasuwar nan ba gina ba banda zamu shiga kasuwar nan yanzu an gyara kasuwar nan ya zama dole zamu shiga cikin kasuwa amma bai gyara kasuwar nan ba gaskiya akwai matsala
to nan gaba ka dan zamu ji abin da gwamnatin Platan ke fadi game da wannan al'amari
ina barci ta jama'a ta fita Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawota haka nan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashi
masare Mr. Benchin Jantur da ke zaman sakataren kamfanin zirga-zirgar ababen hawa na jihar Plateau ya yi tsokaci dangane da wannan mataki na gwamnatin ta Plateau da kuma matakan da suke ɗauka domin kare maradin 'yan kasuwar ta Jos Main Market.
Terminus Market kuma that is the major part when the bosses nan za su zo su drop mutane su ɗibe mutane su je all these major places. Shi acting general manager ya riga ya gaya na Jos Main Market Authority ya riga ya ba mu report ma a rubuce cewa ya yi meeting da su kuma sun yarda su traders nan duka za su bar wurin. So yanzu muna jira committee ɗin the zona so that Abama Plateau Road Maintenance Agency zarafi su je su share wurin gwamnati nan ba su kariya wancan gwamnati haka mu ma muka ji sun ce har ma rushe an fara cicire su zing su me amma ba mu san me yake ya faru a wurin ba amma wannan in kin je wurin zaki gani an riga everything is on ground so ba za mu rude su ba su ba mu zarafi za su gan abinda za mu yi musu.
To Allah ya kyauta masu ware karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka. Ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikin.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ungiyar kullon kafar Baya Leverkusen ta lashe gasar Bundesliga ta kasar Jamus karon farko a tarihi. Bayan da ta yi nasarar lallasa Cologne da zuzurutun cibiyar da nema a jiya Lahadi. Wannan nasara da ta tabbata tun a yanzu da ya rage saura wasanni biyar a kammala kakar wasanni ta bana. Ta kawo ƙarshen kaka gida da Bayern Munich ta yi a gasar ta Bundesliga wadda ta lashe duk a cikin shekaru 11 da suka gabata. Leverkusen ɗin da ya da har kawo yanzu ba a taɓa doke ta ba a wasa a wannan kakar wasanni ta farko ta kocin ta Xabi Alonso. Tana dab da kafa wani sabon tarihin zarta adadin mafi yawan wasannin da ba a doke ta ba yayin da yanzu haka ta daidaice da wannan tarihin. Haka kuma akwai yiwuwar kafa wani tarihin na lashe manyan gasanni uku a cikin kakar wasanni daya inda tuni kuma ta soma hararar gasannin German Cup da kuma Europa League. Sai dai kuma Ingila takarar gasar Premier League na ƙara zafafa yayin da wasu manyan 'yan takarar lashe gasar biyu suka sha kashi a wannan makon. Arsenal da kafin wasannin na ƙarshen mako take a saman teburin gasar ta sha kashi ne a cikin gidanta inda Aston Villa ta bita ta kuma doke ta da TV da nema a jiya Lahadi. Bayan da ita ma Liverpool ta kwashi nata kashin a cikin gidanta daga hannun Crystal Palace da ci ɗaya da nema. Wannan ya kawo sauyi a saman teburin gasar domin kuwa Manchester City da ke bayansu duka a yanzu ta tsare saman teburin gasar bayan da ita kanta ta yi nasarar lallasa Luton da ci 5-1 a ranar Asabar. yanzu haka City din na gaban su da maki 73 yayin da su kuma suke bin ta da maki 71 wato bambancin maki duke nan a tsakanin su wanda kuma ya kara jefa gasar a cikin halin ba a san mace so ba yayin da ya rage saura wasanni 8 na kakar wasannin har yanzu a Ingila din dai kungiyar kwallon kafar Everton ta daukaka kara kan hukuncin da aka zartar mata na zartare mata maki karo na biyu sakamakon samun ta da laifin keta dokokin hada-hadar kudade na hukumar gasar Premier kafin nan sai da aka yanke wa kungiyar hukuncin zartare mata maki 10 da aka rage zuwa maki 6 bayan daukaka kara a watan Fabrairu da ya gabata kuma yanzu haka kungiyar tana a matsayin ta 16 ne a teburin gasar Premier tare da tazarar maki 2 tsakanin ta da matakin faduwa daga gasar ana taron kammala zaman sauraren daukaka karar ne zuwa 24 ga watan Mayu kwanaki 5 kenan bayan kammala kakar wasanni ta bana ta gasar ta Premier a Najeriya wani jami'in hukumar kwallon kafar kasar ya bayyana cewa tuntuba da neman samun matsaya ta bai daya sune ummul haba SS aikon da aka samu wajen bayyana wanda za a dauka aikin horar da yan wasan kasar na Super Eagles yan Najeriya da dama ne suka dade suna zaman jiran ganin kowa za a dauka a matsayin sabon kocin kasar wanda zai maye gurbin Joseph Osero wanda ya bar aikin sakamakon karewar kontrakin sa bayan kammala gasar cin kofin nahiyar Africa ta bana a kasar Ivory Coast mujallar wasanni ta Sports Nigeria Daruwato jami'in yana cewa duk da yake shugaban hukumar ta NFF na da ƙarfin ikon yin matsaya akan wanda za a baiwa aikin to amma shi ya fi son a sami cimma matsaya ne tare da yawu da shawarwarin dukkan masu ruwa da tsaki a lamarin to ƙarshen labaran wasannin kenan Murtala Faruk sanin nan ne a Washington DC
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya gabatar da shirin labaran wasanni a takaice. To daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4:57. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
A yau Litinin Amurka ta buƙaci Isra'ila da ta maida wukarta a kube domin kaucewa yaduwar rikici a yankin gabas da tsakiya. A daidai lokacin da gwamnatin Isra'ila ke tunanin yadda za ta mayar da martani kan harin da Iran ta kai a ƙarshen mako da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki. Ba za mu nemi tashin hankali ba, amma za mu ci gaba da goyon bayan tsaron Isra'ila da kare muradun mu a yankin, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a farkon wata ganawa da mataimakin Prime Minister Iraki Muhammad Ali Tamim. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci duniya a yau Litinin da kada ta manta da al'ummar Sudan yayin da ya kira da a kawo ƙarshen yakin da ake yi da yake cika shekara guda na yakin basasa a ƙasar ta Afirka. Yaki ne akan dubban fararen hula da aka kashe kuma dubun-duba ta san raunata har tsawon rayuwar su kamar yadda ya shaida wa manema labarai a Majalisar Dinkin Duniya. Yaki ne akan mutane miliyan 18 da ke fuskantar matsananciyar yunwa kuma al'ummomin yanzu suna fuskantar mummunan barazanar yunwa a watanni masu zuwa. A yau Litinin aka fara zaɓar masu taimakawa alƙali yanke hukunci a shari'ar da ake yi wa tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump a New York wanda ake zargi da ɓoye biyan kuɗin toshiyar baki da rufe mu'amalar da ya yi da wata gabanin yakin neman zaɓensa da ya yi cikin nasara na neman fadar White House. Trump shi ne tsohon shugaban Amurka na farko da ya taɓa fuskantar tuhume-tuhume da kuma barazanar ɗauri idan aka same shi da laifi. Jami'an Ukraine sun bayar da rahoton ƙazamin hari da Rasha ta kai a yankin Donetsk da ke gabashin ƙasar yayin da Rasha ta ce ta daƙile wani harin jirgi mara matuƙi na Ukraine da ya kai a wani yanki da ke kusa da tekun Bahar al-Aswad. Vadim Plashkin, gwamnan yankin Donetsk, ya faɗa a shafin Telegram cewa harin Rasha ya kashe mutane 4 a garin Subax.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Fiona wa Mai Nandudu wadda ta hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan mu na yau Nelson. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.